kareta a ayoyi daban-daban na alqur'ani kamar bi ma khati'atihim wa ughriqu wa udkhilu nara. Allah yana magana fir'auna saboda kurakuransu, aka natsar da su cikin ruwa kuma aka shigar da su wuta. Wannan shigarwa ta wuta ba ita ce shigarwar da za a yi musu nan gaba na gobe kiyama, idan suna cikinta. Wa haka bi ali fir'auna su'ul azab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال تعالى يا أنبتشي عذابر لاهرة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أينزو فرعون دا متى ننسى أنا بجلو مسودة لانا أنا بجلو مسودة دا وتا أنا بجلو دا سوغة وتا سافدهم فقال أنا مسا عذابر سافدهم تتشي عذابر قبلي cewa yau mai tukumu sa'a ranar da alkiyama kuma za ta tashi. Adkhilu, sai Allah ce ku shigar da jama'a fir'auna da jama'arsa abin nan azaba mai muni, kaga azaba mafi tsanani. Kaga ya nuna kenan wacce yanzu ake yi musu safe da yamma ba ita ce azabar da ba ana nufin azabar da za a yi musu nan gaba ba. Don haka wannan yana tabbatar da cewa akwai azaba ta kabari. Saboda haka ahlus sunna wal jama'a sun yadda cewa akwai azabar kabari, kuma wannan yana daga cikin dalilai masu tarin yawa da suke tabbatar da wannan. Don haka aka umarci mai sallah ya rika roƙon Allah ya tsare shi daga wannan, cewa min azabi jahannam, da kuma azabar jahannama, wa min fitnatil mahya wal mamat, da kuma daga fitinar al mahya wal mamat, fitinar rayuwa da ta mutuwa. Fitinar rayuwa abinda zai yake bujuro mutum a rayuwarsa na fitintunu daban-daban, fitinar duniya, fitinar sha'awa, fitinar jahilci, fitinar son zuciya. Waɗannan duk fitinu ne da suka bujuro wa mutum a rayuwarsa. Ina neman tsari da Allah ya tsare shi daga wannan. Mafi girman fitina ita ce su'ul khatima, mafi girman fitina, mafi hatsarinta ita ce fitinar su'ul khatima, mutum ya yi mummunar cikawa Allah ya shewa. Sannan fitnatil mamat, fitinar mutuwa suka ce ita ce fitinar mutuwa ga kafin fitinar kabari, lokacin da bala'iku suka zo daukar ran mutum. Yadda za su ɗauki ransa cikin wahalarwa da azabtarwa, wanda ita ce fitinar rayuwa, wato fitinar mutuwa kai, wato fitinar mutuwa a jingina ta zuwa ga mutuwa, saboda dai dabda mutuwan ne. Walau tara izil mala'ikatu basitu aydihim, walau tara izi yatawaffa alladhina kafaru يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب الحريق ذلك ما قدمت أيديكم وأن الله ليس بذلام للعبيد. وتلوك تشند ملائكو ذا سوء دوك الرن ودند سوك ذالين شكنسو ذا سرق دوكنسو يضربون وجوههم وأدبارهم سرق دوكم فسكو كنسو سنة دوكم باينسو سنة أخرجوا أنفسكم وفتودا رايكم اليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. يوزا أي مكو عذابا تولاك أنشي سبودا أبين لكو كسنشي كنا فتا باقسكي أبا كما أبين لكو كسنشي كنا هنا نولاك أنشي أقا دي دي لوكتين دا لو كي رايكم سوء دي دي لوكتين دا عرق أي مسوة عذابا رسوشي إتشي عذاب الفتنة المحيا وفتنة الممات دا أكي مقانا. Wasu kuma suka ce a fitnatil mamat ana nufin ita kanta fitinar kabari din, kuma fadar azabul qabr ba zai hana a ce fitnatil, don fitnatil qabr ba ita ce azabul qabr. Azabul qabr natija ce ta fitnatil qabr, wato sabab abin nan musabbab ne na fitnatil qabr, lokacin da aka fitini mutum a cikin kabarinsa ta hanyar yi masa tambayoyin da ya kasa ansawa. Wannan ita kanta fitinar ce, abinda zai biyo baya kuma na azaba shine azabul qabr. Saboda haka zai zama babu mai koda mun ce azabul fitnatul qabr, anan ana nufin fitina ta cikin kabari, wato fitnatul mamat kai ana nufin fitina ta cikin kabari, ba ta rayuwa ba, ta cikin kabari. Sannan azabul qabr kuma abin da yake biyo bayan abinda yake biyo bayan fitina din. Sannan wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal, da kuma sharri fitnar al-masih ad-dajjal. Al-masih ad-dajjal an kira shi al-masih wasu ce li annahu mamsuhu al-baraka, saboda an shafe masa albarka, ba albarka tattare da shi ko kadan, shi yasa ake kiran shi al-masih, mai shafaffiyar albarka. Wasu suka ce li annahu mamsuhu al-ayn al-wahida, saboda idan sa guda daya a shafa take, babu wannan idan, saboda haka ake kira shi al-masih. Wasu suka ce li annahu yamsahu al-ard, domin zai kara dai kasa gaba, duniya gaba daya, banda Makka da Madina ba inda ba zai shiga ba, shi yasa aka kirawo shi al-masih. To wannan duk fassara ce ta kalmar al-masih, mamsuhu al-ayn, mamsuhu al-baraka, li'annahu yamsahu al-ard. Sabana annabi Isa alayhi salam da ake kirashi al-masih, al-masih shi li'annahu ma yamsahu shay'an illa wa qad baraka Allahu fi, saboda shi kuma duk abinda ya sa hannu a kansa Allah yana masa albarka. Saboda haka shi wancan mamsuhul dalala, shi kuma wannan wancan masihul dalala, wannan masihul baraka, wancan in ya duk abinda ya sako a gaba ko duk abinda ya larumo to bata ne, wannan kuma duk abinda ya taba albarka ne. Don haka in aka faɗi al-masih kawai aka ce masih, ba a yi kaidinsa ba, to watakila ana nufin annabi Isa alayhi salam. Amma in dajjal ne, to ana karawa ce al-masihu dajjal, wai aka ji a ce al-masih kawai, ko dai a ce ad-dajjal kawai, ko a ce al-masihu dajjal. Amma ba za ka zo kana maganar dujjal ba kawai ka rika ce masa al-masih al-masih, dole sai ka kalmar dajjal ta zo gaba. Kalmar dajjal tana nufin mai yawan ƙarya, domin da kalmar dajjal, dajjal yana nufin al-khalt, saboda gauraya al'amura, da caccakuɗa al'amura, ko lokacin da zai zo al'amura za su cakuɗe, ko kuwa shi zai zo ya caccakuɗa al'amura ya hargitsa rayuwa gaba ɗaya, saboda aka kirawo shi dajjal. Kuma saboda ƙaryar da yake tafe da ita ta fi kowace ƙarya, domin ƙarya ce ta yana da'awar rububiyya, ba ma ulu yana da'awar rububiyya, cewa shi Allah ne, shi yake ruwa, shi yake iska, shi yake fitar da tsirrai, shi yake kashewa, shi yake rayawa, shi yake da aljanna da wuta. Hadisai da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo wanda suka yi bayanin bayyanar al-masihu dajjal, hadisai ne wanda suke mutawatirai, wato suna da yawan gaske, ta yadda ƙaryata su kusan abu ne wanda yake mukabara ce, saboda yawan su da tawaturin su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin yadda al-masihu dajjal zai bayyana, al-masihu dajjal zai bayyana a cikin alamati sa'at al-kubra, alamomin al-kiyama waɗanda suke manya-manya, wanda daga su kuma sai tashin al-kiyama babu sauran wani abu. Idan ya bayyana a daidai wannan lokacin, zai zo zai yi kwana 40 a doron ƙasa, zai zama kwanakinsa da zai yawmun ka sana, sannan yawmun ka shahar, wa yawmun ka juma'a, wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. To zai yi ranarsa ta farko za ta yi tsawo kamar shekara, wato za ta yi tsawo kamar shekara, sannan rana ta biyu za ta yi tsawo kamar wata, sannan rana ta uku za ta yi tsawo kamar sati, sannan rana ta hudu kuma sauran ranakunsa kuma za su zama kamar sauran ranakunku. Zai kusan kara da ƙasa da duniya duka, ba inda ba zai shiga ba in banda Makka da Madina, wanda Allah ta'ala zai sanya mala'iku su yi gadin su, don haka shi ba zai iya shiga nan ba. Sannan yatba'uhu 70,000 min yahud asbahan alaihim at-tayalisa, mai zuwa a cikin hadisi. Yahudawan asbahan a cikin Iran take, kace yahudawan asbahan, shi yasa malamai suka ce akwai abin mamaki anan, asbahan yanzu ba yahuda a ciki, amma kuma annabi ya ce yahudawan asbahan za su bi shi, kaga su waye babu Yahuda, amma akwai wadanda akidunsu irin akidun Yahuda ne. Saboda haka aka ce Yahudawan asbahan 70,000 za su mishi. Kaga wannan yana nuna maka yadda abin yake. Na dama asalin abin daga Yahudanci ne. Asalin abin da mai Yahudan ne zo da shi, kuma wanda suka karba tunda abin akida ake magana ba kabila ba. To Yahudan asbahan ce, kuma yace alaihim tayalisa. Tayalisa shine alkabban man alkabbo. Kaga waye kisa irin wadannan abin nan. Yahudu dai zo ba sa san tayalisa. Eh. Suna sanye da wannan alkabbobi a jikinsu. Za su raka shi, su za su manyan waziransa, za su manyan fadawansa. Da su za a yi yawon duk inda za a je, duk fitattunin da za a yi da su za a yi. To kaga akwai alama da take cewa waɗannan ayoyi da ake da su duk za su bi da dujalin ya bayyana. Saboda haka in ya fita zai jarrabi mutane, ya amuru sama fatumtir, ya amuru al'arda fatumbit, ya ce sama ta yi ruwa, ya ce ƙasa ta fito da tsoro, ya kawo mutum mumini ya sa a yanka shi da zarto daga kwanyar kansa har zuwa ƙasa, raba shi, sannan ya tashe shi, ya ce tashi, ya sa shi da ransa, sai nemi ya yi imani da shi, sai ya ki yi imani da shi, sai ce to a jefa shi wuta, sai a yi masa cali-cali, su kama ƙafafuwansu, su kama hannunsa, a jefa shi. Abinda idanun mutane su nuna wuta ce, amma kuma hakikani aljanna ce ta Ubangiji. Shi zai zo bi jannatihi wannar, ga aljanna saka wutarsa. Wanda ya imani ce tafi aljannarsa, to kuma nan wuta ce. Wanda bai imani shi bai ce a jefa shi wuta, nan kuma ita ce aljanna ga wanda duk ya sa a nan. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana duk wanda ya riski dujjal ya fita ya je wajensa. Annabi ya hana, ce in ya bayyana kada wanda ya je inda yake, domin mutum zai je yana ji shi mumini ne, babu abinda zai kada imaninsa. Idan ya ga su kulle na dujjal da sihirinsa, ya zo da sihiri mai girma, karshe kuma sai ka ga mutum ya imaninsa ya saraya, nan da nan sai ya jefar da imaninsa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wanda ya fita zai zo baina ainihi kutiba baina ainihi kafir yaqra'uhu katibun wa ghayru katib, tsakanin idansa guda biyu da wannan da babu komai da wannan da yake gani da shi, an rubuta kafir, an rubuta kafun fa'un ra, aka kafara kafun fa'un ra'u. Kowa zai iya karanta wannan, da wanda ya iya karatu da wanda bai iya karatu, da wanda yake ya san rubutu da karatu da wanda ma bai san rubutu da karatu ba, kowa zai ga wannan shine almasihu dajjal. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari daga waɗannan abubuwa guda biyar, ko yana neman tsarin kansa ga waɗannan abubuwa guda biyar, duk da cewa ba za su riske shi ba, duk da cewa shi ma'sum ne, usima min hadhihi alfitan, baya ba maganar ayyuwa Annabi azabar kabari ko azabar jahannama ko fitnatul mahya wal mat ko sharri fitnatul masiihid dajjal. To amma saboda ya koyar da al'ummarsa, na farko izharul ubudiyya, a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi fa bawan Allah ne, kuma mai cikakken buƙatuwa ne zuwa ga Allah. Saboda haka a ciki akwai bauta ga Allah, ya nemi tsarin Allah daga waɗannan abubuwa, duk da yadda Allah ta'ala ya riga ya bashi katanga daga gare su. Yin hakan bayyana ubudiyarsa ce ga Ubangiji. Sannan abu na biyu, koyar da al'umma su riƙa yi, domin in yana yi to za a koyi da shi. Kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. To abu sannan kuma kasancewar sahabbai a lokacinsu, duk da cewa Annabi yana tsoratar da su dujjal, har suna ganin kamar ma da sun fita cikin ciyayi ma za su ganshi, har ma wasu suka riƙa nuna Ibn Sayyad na cewa shi ne ma dujjal, wasu ma har daga cikinsu rantsuwa suke shi ne dujjal, duk da cewa abu ne wanda ya yi nisa da su kaɗan, ba abu ne da zai bayyana a zamaninsu ba. Da Annabi yana nuna musu cewa abin kusa yake, har Annabi yake cewa in ya bayyana a zamani na, to ni zan yi rigima da shi, wa ana hajiju, ni ku bar ni da shi, in kuma ba a bayyana ya bayyana ba, to kowa ya ji kansa. to duk da nisan sa da su yadda ubangiji ya kaddara amma an far an shar'anta wannan domin hadisin ya hadu domin ya zama na kowa yana yi cikin sahabbai tun annabi yana cewa idza tashahada ahadukum idza faraga ahadukum min tashahudi falyas